بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يحكى يمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادواء ونن يمتشي نرانا جمعة ودى شيني ترق وطن Zulqa'da shekara ta 1445 bayan hijiran Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi yazo daidai da 17 ga watan 5 shekara ta 2024 miladiyya mun hadu domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Kitabul Akhdari Su'al wa Jawab wadda babban malami a Sheikh Abdul Rahman Al-Akhdari ya wallafa shi muna roƙon Allah ta'ala ya jaddada rahma a cikin kabarin sa ya sanya kabarin ya kasance dausayi daga cikin dausayen aljanna a satin da ya gabata in za a iya tunawa bayan shelanta sa littafin har da fara shi mun buƙatar da ko mun bayanin buƙatan da yake akwai na a samu littafin domin arka karantawa tare ga duk wanda suke zama a karatu kuma Allah da ikon sa an samu bayan Allah sun amsa kira ta yadda mun samu kyautar littafai din har ta hanyoyi guda biyu akwai ban Allah da ya so kofi 30 ya kawo yace ya bada shi sadaka ayi masa addu'a kuma dan ya samu ladan abin da za a yi to muna addu'a Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ya kara wa dukiyansa albarka ya tsara dukiyan Allah ya yauta mana irin su a cikin al'umma sannan akwai wanda shi ma ya kawo kofi goma wanda shi ban ma san shi ba kawowa kawai ba ma san waye ba to Allah ya san shi muna roƙon Allah ta'ala ya bi shi ya yi masa kyakkyawan sakamako ya tsara dukiyansa ya kara masa daraja da albarka a rayuwarsa da na iyalansa muna addu'a Allah ta'ala ya yauta mana irin su a cikin al'umma Allah ta'ala ya saka da alkhairi don haka ba ta da bata lokaci ba a malam Mikael za a raba littafin ga wanda suke mahalatta amma ba wai an ba mutum ne a matsayin kyauta ba a yanzu abinda zai faru shine bayan an yi karatu sai a rika dawowa da shi sadda ga kammala littafin kuma to a ga kuma me ya kamata wataƙila sai a bayar din zan a tafi da shi zuwa gida hukuman yin haka shine wani aka bashi wataƙila iya na yau ne ya zo ya tafi da littafin kuma kaga shikenan yayi hasara ma sauran don haka a bayar da iya na yau an gama a dawo da su aka zo wani sati a sake barwa an gama a komar da shi wannan shine tsarin da mu tafi a kayinsa muna fata in wada su kiyaye don Allah saboda ya zama an samu amfanuwan jama'a sun amfana da yawa kare zan mutun shi kadai ya tafi da shi wato wanda kuma da an ba dai shi kadai din aka saya ba za mu ci gaba a wancan sati din mun gama da muqaddima ma'ana mun yi sharan fage da ya zo a cikin littafin da ɗan wasu bayanai wadda watakila suke da ma'ana da manufa wadda na tabbatar cewa mun amfana kuma ya haska mana abin da za mu karanta a littafi ɗin don haka a yau ba tare da bata lokaci ba da mu shiga kai tsaye mu kutsa cikin karatun ga wadda suke da littafin a hannunsu a duba shafi na 5 a littafin za a ga ya yi wani abu mai kaman kwalliya to wannan abin da ya yi ɗin a gefen dama a shafi na 5 bismillah ne aka yi ta a wani tsarin rubutu na musamman da haka abin da yake rubuta wajen bismillahir rahmanir rahim ina fata an fahimta bismillahir rahmanir rahim shine yake wannan tsarin rubutun da a ganshi da wani kwalliya hakan nan to a nan wurin wannan malamin kenan ya buɗe littafinsa da bismillah wanda kuma umurni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillah fa huwa abtar duk wani aikin da yake mai muhimmanci mai daraja ya kasance ba a fara da sunan Allah a farkon fara shi ba to ko shakka babu da tsaya tsakiya ba da akai gaci ba ba da aje inda ake so aje ba to saboda haka shi ma yayi kokarin littafin sai zama mai albarka sai zama ya fara da bismillah wanda ma'anar farawa da bismillah shine neman albarka kenan a kaida na lugar larabci idan aka zo sai a ce za a kaddara wani abu wanda yake mahdhufi an shafe shi to sai a kaddaro shi sai a ce ma'anar wannan sai zama abdahu bi bismillah ina farawa da sunan Allah ko kuma kace atabarraku bismillah ina neman albarka da sunan Allah ko kuma kace aqra'u bismillah ina fara karatun da sunan Allah duk abin da ka kaddara a cikin waɗannan uku zai karba ko ma'anar zai miƙe sosai saboda haka ma'anar farawa da bismillah neman albarka daga sunan Allah subhanahu wata'ala domin kasancewan Allah shine kansa albarka kuma albarka da gare shi take kamar yanda aminci da salama Allah kansa shine amincin kuma amincin da gare shi yake kullum mun yi sallah mukan ce Allahumma antas salam wa minkas salam ya Allah kai ne amincin kuma aminci da gare ka yake to albarkan ma haka Allah shine kansa albarka din kuma albarkan da gare shi take idan kaji an ce wani na da albarka Allah ne ya masa albarkan wani bai ma wani albarka hatta albarkan da ake faɗa na iyaye ai sun wahede su yi maka addu'a su sa maka albarkan albarkacin wannan Allah sai ya yi maka albarka saboda addu'an iyaye baki ne wanda yake mai daraja akan ɗansu ta yadda idan suka roka masa Allah Allah zai saurin amsawa don haka ma'anar bismillah kenan a farkon dukkan wani rubutu ko karatu ko dai wani abu da za a fara shi a fara yin sa da bismillah wannan yana da muhimmanci ba iya karatu kawai ba duk abun da mutum zai yi yana da muhimmanci ya fara shi da bismillah shiga waje za ka yi ka sa kafan dama ka yi bismillah ka shiga musamman masallaci akwai addu'a da ake na shiga masallaci za ka yi salatu annabi wa sallallahu ala nabiyil karim allahumma ftah li abwaab rahmatik to he kai sallama koda ko ba kowa haka nan ma gidanka da aka shiga ko ɗakin ka koda ka tabbatar ba kowa kai watakila ma kwado ka rufe da shi ka zo kai ne kake bude kwadan to kana bude kofar da ka sa kafanka a ciki kai bismillah wannan bismillah ka kore shi dan sannan ka hada da abin da ya shafi wato sallama jama'a ya inganta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan mutumin da ya tashi shiga gida bayan ya gama duk wasu harkokin sa ya koma sai ya kasance bai yi bismillah ba bai yi sallama ba to duk wanda zai tafi gida akwai shedanin da yake raka shi akwai shedanin da yake masa rakiya su tafi gidan tare idan ya zama mutum Allah ya taimake shi yayi bismillah a yayin shiga yayi sallama to sun yi ban kwana da shedanin dole ya rasa wajen kwana kenan yanzu nan ba gidansa bane amma wanda ya kuskure ko dai mantuwa ko dai sakaci ya shiga gidansa ba tare da bismillah ba ba tare da sallama ba to ko shakka babu wannan aljanu sun samu mafaka a wannan ranan sun samu wajen kwanciya a gidansa don haka kada yi mamaki cikin dare su rika zazanar da shi don haka mu kula da wannan a rika yawaita bismillah yana za a shiga gida haka idan za a fito din ma a yi bismillah kai abubuwa da yawa da musulunci ya zo da su ayyuka na ibada akan fara su ne da abin da ya shafi bismillah yanzu misali alola sanda mutum zai fara alola ana so lalle ya fara da bismillah sai ka ce bismillah sai ka ci gaba da abin da ya shafi alola hasali ma wasu suna ganin cewa duk wanda bai bismillah ba a farkon alola lalle wannan alolan nasa babu ita a dai takeice bismillah na da matukar muhimmanci akwai albarka a cikin sa don haka da mu yi wasa da shi ma'anar bismillah wannan ba'un din dai ba'un ce ta ɗaya daga cikin harfofin jarra shi ko ism kamar yadda muka sani shine suna wato sai ka ce bismillahi Allahu kuma wato alami ne suna ne na Allah subhanahu wata'ala wanda shi kadai yake banta da wannan sunan kamar yadda yace hal ta'lamu lahu samiyya shin ka taba jin wani mai suna irin na Allah a gonku a ce masa sunansa Allah a babu don haka Allah shi kadai yake banta da wannan sunan ana fadan kalman Allahu du mai sauraro inda hankalinsa zai tafi shine Allah mahalicci wanda yake sama to da haka kana neman albarka kana fara wannan aikin da zaka yi din da neman albarka daga sunan Allah mahalicin kowa da komai Ar-Rahman wanda yake da siffar rahama Ar-Rahim wanda yake mai jin kai me yawa tsakanin Ar-Rahman da Ar-Rahim Ar-Rahman malamai suka ce shine wanda yake da rahama wanda yake amsa sunan Rahmaniyya shi ko Rahmaniyya wato tausayawan Allah ga bayinsa Allah shi ya halicce mu da musulminmu da wanda ba musulmin ba da mai da'a da mai sabo da maza da mata manya da yara fari da baki duk halittan Allah ne to wannan halittan na Allah din hatta dabbobi Allah yana jin kansu yana tausayin su to wannan ita ce rahmaniya don haka mutum koda ba musulmi bane to Allah yakan tausaya masa saboda matsayin sa na bawan sa shi ya halicce shi ta yadda Allah ke sar masa da farko shi ya gina gangan jikin tun a cikin mahaifa ya sa mala'ika ya busa masa rai ya fito da shi duniya yake bashi numfashi kyauta yake shaka ba sai ya saya ba yau kaddara a ce numfashi nan da muke shaka da a ce sayarwa ake yi sai wanda yake da kuɗi zai je saro ta a wani ƙasa ya zo ya kulle a store sai mai kuɗi zai je store din ya saya ai da yawa yanzu ba a numfashi don an sheka barzaku an mutu kenan to amma sai Allah ya sauke da musulmi da wanda ba musulmi ba da namiji da babba da mai da'a da mai sako kowa zai sheki nan wannan numfashi na duniya din kyauta tare da cewa muna ganin sa mai ara amma wallahi mugun tsada ne da shi ba za ka gane haka ba sai sadda Allah ya jarrabe ka ko ya jarrabe wani naka da rashin lafiya a ce sai an dora shi a oxygen wanda wannan iska ma da zai shaka ba zai yi ya shaka na Allah ba sai dai ya shaki wannan kaga mataki ya kai inda ya kai kenan wanda galibi in har ta kai ma jinya ya kai a ce a sa mutum oxygen to fa kusan akan fidda rai ne gaskiya domin a kashi 100 bai kuce kashi wato 80 din ma yayi yawa kenan wanda sune wato sune bai kuce kashi 10 ba kenan zamu ce wanda suke tashi amma galibi gaskiya suna abin don haka rahmaniya shine rahama ubangiji da ya shafi kowa da kowa da musulmi da kafiri amma shi arrahim rahama wannan ya takaita iya ga mu'minai ne wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai jin kai ga mu'minai banda kafirai wannan aran tashin alkiyama kenan aran tashin alkiyama jin kan Allah wa iya mu'minai ne amma a duniya kowa da kowa yana cikin wannan jin kan kowa na cikin tausayawan Allah yanzu idan Allah ta'ala zai ruwan sama ba muna cikin yanayi na zafi ba a wasu aran ma rijiyoyi sun kafe babu ma ruwan to kaga albarkacin wannan ruwan da Allah zai saukar din gari zai yi dadi za a samu sanyi za a samu ruwan da za a sha wannan ruwan shi zai zama sinadarin da zai bugi ƙasa in aka yi shuka iri ya fita ya zama an samu abinci shin idan Allah ya tashi ruwa ya kama ware garin musulmi da wanda ba musulmi bane ko gidaje ko anguwan wanda suke na musulmi da wanda ba musulmi bane ko ina Allah yana yin ruwan wataƙila ma wajajen su can wanda ake gina ba musulmi ba amma fi yin ruwan kaga wannan rahman Allah ne wanda ruwan albarka ne kowa yana son sa to sai ya zama kowa da kowa ya shiga cikin sa ba iya mu'minai ba amma a lahira iya mu'minai ne wanda suke dacewa da rahman Allah Allah ka sanya mu daga cikin wanda zasu dace da rahmanka don haka wannan shine a takeice ma'anar bismillahir rahmanir rahim yace sallallahu ala nabiyil karim tsira da amincin Allah su tabbata akan annabi mafi karamci mafi daraja idan aka ce as-salatu asalin sa ma'anar sa shine addu'a ma'ana addu'a roƙon Allah don haka idan aka yi amfani da lafazin yakan iya daukan ma'anoni da yawa amma dai wannan shine hakikanin asalin ma'anar sa idan aka ce as-sala zai daukan ma'anar sallah da muke mai ruku'u da sujjada da karatu sannan akwai as-salatu salati da za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi ma wannan ma'anar sa daban to da haka a yanzu wannan sallah din da ya kawo ina nufin salati ba sallah ba don haka tsiran Allah da amincin sa ya tabbata ga annabin rahama mafi daraja daga cikin duk abin da Allah ya halitta babu wanda yake darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan kuma shine kaida idan ka yabi Allah sai kuma ka zo mataki na biyu ka yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin Allah da kansa ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'ikunsa suna salati wa annabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ya wadanda suka yi imani kuma ku shiga sahu ku yi salati gare shi ku yi masa sallama don haka kenan yin salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sauke wani kaso ne daga cikin nauyin da Allah ya dora mana nasa na wannan sako da ya kawo mana da damu tsira dalilin sakon mu samu aljanna ranar gobe kiyama to yawan salati gare shi ne kaman tukuicin da za mu yi masa wanda dai kasance wato mun dan biya wani kaso kadan daga cikin abun da ya mana mafi girma don haka bayan malamin ya yaba wa Allah ya nemi albarka da sunan Allah sai kuma ya salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu na gaba shine kafin mu wuce shin salati wa iya annabawa ake ko kuma ana iya yi ma wani wanda ba annabi ba domin kamar yadda muka fassara tsira da aminci shi ake nema wasu annabawa aka ce sallallahu alaihi wasallam ana nema musu tsira da amincin Allah ne to shin ya halatta kai wato mutane a junansu su ma su rika nema ma ƴan uwansu tsiran Allah da amincin sa in ce sallallahu alaihi wasallam a matsayinka na wanda kake aboki na ko wanda muke tare maka wannan addu'a kyakkyawa ya halatta to a gaskiyar magana bisa ittifaqin malamai a babin warewa musamman ce kaiwa na kosuwa ne Allah ya muku salati ina muku salati tsira da amincin Allah ya tabbata a gare ku ko a gare ka in aka yi haka kuskure ne bisa ittifaqin dukkanin malamai inda kawai ake samun dama kofa ta samu shine ya kasance wato an sanya wanda za masa salatin wanda ba annabi ba ya zama yana cikin jumlan annabawan wato annabi a fara badansa a farko sannan sai a kara sunan wanda za a yi masa din a jikin na annabawan ba wai shi a yi masa kai tsaye musamman ba a fahimci wannan yana da muhimmanci domin kun ga ko a kaidar salatin ibrahimiyya bayan ka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ambaci sunan iyalansa har ma da sahabbansa babu da cewa wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin ba ma iya sahabbai ba har ma wanda za su biyo baya har mu kenan kuma har tashin ma alkiyama duka wannan salatin tana shafan su to abinda malamai suke faɗa wata kaida ce cewa yajuzu taban ma la yajuzu istiklalan ya halatta ayi wani abu a matsayin karawa amma ba a matsayin a gudan kansa shi a ware shi ayi masa abun ba don haka wannan nau'i na salati na daga cikin wannan ya halatta a cikin zirin bayan an ambaci annabi sai a karo wasu daban a kara a jikin na annabin amma bai halatta ba a waro wasu ba tare da ambaci annabin ba su kawai a musu salati ina fata ana fahimta kamar misali sallah ne yayin da mutum ya tashi yin sallah mu dauka sallar magriba a kaidar sallar magriba rak'a uku ce rak'o'i biyun farko za ka karanta fata da sura karatu a bayyane haka ne raka'a ɗaya na ƙarshe za ka karanta fatiha zalla kuma a sirrance ina fata haka ne to idan ya zama mutum ya zo masallaci sai ya samu an yi raka'a ɗaya a sallar magriba an tsere masa da raka'a ɗaya yanzu raka'a biyu zai sallata tare da limami to me zai faru shi ya zo ana raka'a na biyu ne idan liman ya kammala wannan raka'an ya sujudan da suke cikin raka'an me liman zai yi a lokacin zai yi tahiyya tahiyyan farko a matsayin shi ya yi raka'a na biyu zai yi tahiyya amma shi wannan wanda ya rasa raka'an farkon nan shi a matsayin raka'an farko take masa wannan raka'a na biyun liman din shi a matsayin ta farko take masa ana fahimta to amma gashi kuma a raka'an farko ya yi tahiyya a kaidar sallar magriba a raka'an farko wake tahiyya ba haka bane amma kaga shi yanzu saboda yana bin liman dole tahiyya ta kama shi a raka'ansa ta farko tunda yana bin liman liman shi kuma raka'a ta biyu ne a gunsa don haka tunda ya raka'a ta biyu zai yi tahiyya shi kuma wannan da yazo shine raka'an farko a gunsa amma kuma gashi ya bi liman an yi tahiyyan farko da shi to mu je gaba bayan liman ya sake tashi yayi raka'an karshe wanda ake karanta fatiha a sirrance ya gama yazo yayi tahiyya yayi sallama shi wanda ya rasa raka'a ɗayan nan shi ma sallama zai yi a zai miƙe zai ya ciko wannan raka'a ɗayan da bai samu ba to kun ga bayan ya kammala raka'a ɗayan ya zo da ya sake zama ya yi tahiyya idan muka kallaci sallar na sai mun ga cewa sallar magriban da yayi a yanzu yayi sallar magriba ce mai tahiyya guda uku kowace raka'a sai da mata tahiyya ina fata an fahimta kowace raka'a sai da mata tahiyya amma mun san cewa zahiri a sallar magriba tahiyya biyu ne bai raka'an farko ana yi raka'a ta biyu da kuma raka'an karshe amma shi gashi kowane raka'a sai da masa tahiyya to sallarsa ta baci kenan ta baci tana nan sallah yana nan ba wani abun da ya bata da kuma ba wani sujada ma da zai yi to kun ga tunda an yadda cewa tunda bin liman ne ya sa yayi tsarin sallar magriba kowace mai tahiyya kuma aka yadda cewa sallar bata baci ba to kenan ya halatta idan nazo zan yi sallar magriba ne kadai watakila na rasa sallah da liman sai nazo bari yi sallar magriba da dai raka'a farko kawai sai na zauna na yi tahiyya nayi na biyu na sake yin tahiyya nayi na uku na sake yin tahiyya ya sallar take bata yi ba saboda mai ba ta yi a raka'an farko a tsarin sallar magriba to amma kuma gashi a can an yi kuma ta inganta to me dalilin ingantanta saboda bin liman don haka kenan dalilin albarkacin bin liman ta sa an samu wani ƙari da shari'a ta kauda kai akan sa ba baka yi baka da wata matsala ma'ana baka yi laifi ba amma in ya zama kai kadai ka ne ka zo zaka yi sallan kai a wannan tsarin sallah ba ta yi ba to haka shi ma maganar salatin idan ya zama waro ka zai a ce Allah ya maka tsira da aminci ba ta yi ba an yi kuskure amma idan ya zama aka fara da annabi iyalan gidansa sahabbansa aka shigo da harmu to wannan salati ta yi ina fata an fahimci karatu to wannan duka muna bayani akan abin da ya shafi salati da shi malamin ya kawo a cikin littafin don haka yanzu zamu shiga karatun kai tsaye kamar yadda muka faɗa a karatun satin da ya gabata asalin littafin ba tsarin tambaya da bada amsa bane amma wannan bawan Allah da ake ce masa Malam Muhammadu Kani wanda haifaffen garin Gusau ne mazaunin Kano shi ya kokarin sauya mu littafin kamanni ta fuskan maida shi a tsarin tambaya da amsa domin sauƙaƙe karantarwan da kuma gane shi don haka gashi zamu shiga yace ya fara da kalman su'al don haka lokacin da aka ga wannan sinun din wato kaman an takaita ne su'al ne ake so a rubuta sai aka sa sinun kawai don haka wannan shine terminology littafin mu tafi a wannan tsarin kuna ganin sinun an san ma'anar sa su'al sai aka fadi harafin farkon aka kyale sauran haka idan aka zo jimin ma'anar wannan jimin din jawab sai aka fadi harafin farkon jawab din sai aka kyale sauran saboda takaitawa aka ce sai a rubuta dai zama akwai cin lokaci don haka sai ya fara da su'al yace tambaya ma huwa awwalu ma yajibu ala al-mukallafi menene farkon abin da ya wajaba akan al-mukallaf shin wane ne mukallaf to kafin mu wuce wannan kalman yana ya daukan wasale guda biyu wato harafin lamun na ya daukan wasale guda biyu zaka yi cewa al-mukallif zaka yi cewa al-mukallaf ma'ana ko kai kasra ma lamun ko kai fatha wa lamun din amma a sani wannan canjin wasalin daga fataha zuwa kasra yana canza ma'anan kalman ya zama sun yi bantafin makahu ma'ana su zama kishiyoyin juna domin idan ka ce al-mukallif ma'anarsa shine fa wanda yake dora nauyin shari'a shine wa kenan Allah subhanahu wataala shine al-mukallif amma idan ka ce al-mukallaf wato shine wanda aka dora masa nauyin shari'a din wanda aka dora masa don haka a wancan tsarin ya zama ismul fa'il al-mukallif wanda ya aike al-mukallaf ya zama ismul maf'ul wanda aka yi aikin akan sa shi aka dora masa ina fadan wannan ne saboda kar a samu kuskure mutum ya zo yayi kasara wala mun din to sai zama yana nufin Allah fa kenan ba mukallafi baligi da ake fassarawa da shi ba don haka idan ka ce al-mukallif kana nufin Allah kenan al-mukallaf kana nufin shi bawa kenan to me ma'anar al-mukallaf a yaran shari'a idan ka ce al-mukallaf huwa al-balighul aqil wato shine wanda ya kasance baligi kuma mai hankali idan aka samu wadannan abubuwa guda biyu mutum ya zama mukallafi balighun aqil to anan sai mu dawo ya ake mutum ya zama baligi yadda mutum yake zama baligi shine akwai hanyoyi guda uku na farko ta fuskan shekaru idan ya kai wasu shekaru wanda a tsarin musulunci babu wasu iyakan shekaru sai dai akwai wasu akwai wani range ma'ana akwai wani tazara daga kanin kaza zuwa kaza za a ganin cewa mutum ya balaga yanzu misali a iya samun mutumin da ya zama dan shekara 13 14 ya zama ya balaga a wani yankin kuma na duniya a iya samun wanda ya kai shekara 18 ma ya zama bai balaga ba domin shi al'amari na saurin balaga ko rashin sa yana iya ta'allaka da yanayin environment da mutum yake ciki idan ya zama environment da mutum yake ciki akwai yanayi na sanyi da abin nan to zaka ga irin girman sa na musamman ne da wuri-wuri mutum zai girma dan shekara 20 ka dauka cewa dan shekara 35 ne ko 40 zaka kenan ba mamaki waɗannan daga sun fi saurin balaga da wuri akwai kuma wanda zai zama saboda wahalar rayuwa da kuncin rayuwa gashi nan da shekaru amma kuma sai ya ganshi dan cakurkur hakan nan ba wani mai girma ba to wannan hatta wajen balagan yana tasiri ya kasance bai balaga da wuri ba to da haka kenan a musulunci babu wani iyakan shekaru da za a ce mutum ya balaga sawa'un namiji ne ko mace ne don haka yana komawa ne galibi zuwa ga mafi girman abu shine wato abin da yake bayyana a jikin mutum sadda girma ya zo masa ku yi hakuri kada ku ga abun akwai kunya a cikin sa. Tsarin musulunci babu kunya, ana yi ne saboda wayar da kai da kuma karatu. Ga daga cikin abun da zai sa mutum a gane cewa ya balaga shine abun da ya shafi hammatansa da kuma gabansa, a ga cewa gashi ya feso ya tsuro, to wannan alama ce babban da yake nuna cewa lalle wannan ba yaro bane yanzu ya zama mukallafi wanda aka dora masa shari'a. Idan da baya kula da sallah, to yanzu in bai kula ba, yana da littafin da za a rubuta masa zunubi na cewa fa yaki yin sallah. A wannan ta bangaren shi namiji kenan. Ta bangaren mace kuma kare akan abun da na faɗa, akwai kuma abun da ya shafi bayyanan wato canzawan kirjin ita mace din. Wannan yana daga cikin alaman da yake nuna cewa mace yanzu ba yarinya bace ba, ta girma. Kari akan wannan kuma akwai bayyanan jinin al'ada, ma'ana fara fitowar jini daga gabanta. Kun ga kenan ta samu ƙara-ƙara akan namiji sama da yadda shi namiji. Mafi girman abun na zahiri dai guda biyu ne, gashin hammata da kuma abun da ya shafi na gaba, sai dai kuma suna ƙarawa har da fashewar murya. To amma shi wannan ba dole bane, wanda za ka gashi mai shekaru amma muryarsa kuma ba wani mai girma ba, da yadda za a gane cewa wannan ya girma ba. An fahimta? Amma dai galibi kun san murin yara ƴan ƙaramin murya ne, ɗan siriri hakan nan. Wannan ya tuna mun wani ɗan abun dariya wanda babu laifi mu kawo shi a matsayin abun da zai ɗan shashe mana tunani mu wuce. Wani yaro ne a ya je yana hira irin hiran gangan da yara suke na ɓata lokaci. Ya tare ya ɗayar mutane yana hira da ita, yau ya zo gobe ya zo. To babanta yakan wuce ya gansu, sai na ɗauka kowa irin ko ɗan makarantarsu ne ko ya zo karɓan abu ne, to sai ya ga dai abun ya fara yin yawa. Ranan dai da ya zo wucewa ya tsaya ya ce, kai daga ina kake? Ya ce, ashe ɗan gidan Alhaji wani ne. Ya ce, a to ai wannan ma mutumina ne, faɗuwa ya zo daidai da zama. To in ka je ka gaya masa cewa ina son ganinsa, in dai da gaske kake yi, ya zo za mu yi magana. Ni ba ni da problem, ba ni da matsala. Don haka shi yaro da ya je ya kasa gaya wa baban, ya yi ta cewa ya ce wayansa dai gaskiya bai iya magana ba, tunda shi kansa ya san wannan abun da ya ballo din ba mai yiwuwa ba ne. Ƙarshe faɗan abun ma zai ja masa rigima ne. Don haka dai shi bai fasa zuwa hiransa ba, kuma bai turo babansa ba. Ƙarshe dai shi uban yarinyar da kansa ya ga ya kamata ya yi magana, don haka sai ya je ya samu baban. To a ran da zai je din aka yi sa'a, shi yaron ya ga zuwan baban yarinyar wajen babansa, sai ya ɗallaɓe yana so ya ji me za a faɗa. Shi ko ya gaya masa cewa yaronka yana zuwa wajen yarinyata, na gan shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba. Don haka na ce, to ai tun da Allah ya sa ma shi ne da ya mun bayanin kai ne babansa, ya ce to ai ya ai tuwo na maina, ai ba wata matsala ai. Don haka in kuna shirye kawai ni a zo a yi magana, wannan ni ba ni da wani dogon buri akan maganan aurarwa. Sai baban ya ce, haba haba Alhaji wani, wannan ɗan yaro ƙaramin yaro irin wannan kana ga ko muryarsa ma bai fashe ba, yaushe ma za a ce wai za a masa wani aure? Ashe yaron yana ji. To shikenan, bayan dai sun yi sallama dai aka kashe magana, cewa magana ba zai yi ba, in ya ganshi ya sake kore shi kawai. Wannan ganganci yake zuwa yi. A ƙarshe dai washegari da safe an yi haka da yamma ko da daddare, washegari da safe da yaron ya tashi zai je wajen baban nan ya gaishe shi, ai sai ya kumbura murya, assalamu alaikum baba. Baban ya ce masa, wane lafiya ko yau? Sha Allah ina ku tunai kawai na ji murya na ya fashe. To kun ga wato lalle ina son fa auren da gaske ne, tun da gashi an ce muryarsa bai fashe ba, yanzu gashi ta fashe. To kun ga wasu suna karawa daga cikin alamun balaga cewa fashewar murya, amma da gaskiya ba lallai ba ne. Don haka dai wannan su ne a takaice alamomin balaga. Wannan muna bayani akan bangare guda na fassarar shi al-mukallaf, wato shi ne mutum ya zama baligi, wadda waɗannan abubuwa da muka ambata suka bayyana a jikinsa. Kari akan wannan ya zama al'aqil, mai hankali, domin an ce duk gidan mahaukaci ƙaramin mai wayo ya fi shi. Don haka mahaukaci in zai shekara ɗauka shekarun balaga shekara 18 ne, idan zai yi 18 sau 10 in dai ba hankali, to aikin banzan wannan yawan shekarun nasa. Saboda haka ko da mutum ya balaga ɗin, duk waɗannan abubuwa da suke nuna an balaga sun bayyana a jikinsa, to fa in ya rasa tunani ba ƙwaƙwalwa, to wannan bai zama mukallafi ba. Shari'a ba ta magana da shi, ba ta shi take yi ba, saboda babu ma hankalin da za a iya masa magana ya gane me ake faɗa har ya yi abin da ake so ya yi ɗin. Don haka kenan idan mun fahimta a taƙaice, idan aka ce al-mukallaf huwa al-baligul aqil, me wanda ya balaga ba ƙaramin yaro ba, sannan kuma al-aqil wanda yake da hankali, ko da ya balaga dole sai da hankali. Kuma kun sani za a iya samun ƙaramin yaro shi kuma na dan hankalin, wani abin da ƙaramin yaro zai maka wanda yake da nutsuwa da baiwa da Allah ya masa, sai kai mamakin wani babban ma ba zai yi ba. To wannan duk hankalin sa ne bai balaga ba, to har yanzu dai ba mukallafi bane ba. Saboda haka ka'idan zama mukallafi shine wanda ya balaga kuma ya kasance yana da hankali, ba mahaukaci ba. Don haka shine malamin yake tambaya cewa shi irin wannan mutumin baligi mai hankalin menene farkon abin da ya zama wajibi a kansa ya aikata? Amsa shine awwalu ma yajibu 'alal mukallafi. Yace farkon abin da ya wajaba akan baligi a lamban farko, lamba na daya, shine tashihu imanihi, wato inganta kyautata imaninsa. Menene tashihu imanihi? Da farko meye ma'anan imanin? Idan aka ce imani shine huwa i'tiqadul qalb, wato shine abinda mutum zai kudure a cikin zuciyarsa ya yarda da shi. Yawa, abinda mutum zai amince da shi ya yarda da shi cewa lalle abun haka yake, imaninsa kenan, yayi believing da wannan abun, to shine ake ce masa imani. Wato ka jiranka ta gamsu da abun, ta yarda lalle abun haka ne, ba za a canza ka da kansa ba, to wannan shine ake ce masa imani. Don haka lalle mutum ya gyara imaninsa. To don haka idan aka ce imani a yaren shari'a, ana nufin waɗancan abubuwa guda biyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin su a cikin hadisin Umar ɗan Khattab, wadda ya ce wata rana wani mutum mai tsananin farin tufafi, mai tsananin baƙin gashi, ya kullo mana muna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma babu wanda ya san shi daga cikinmu, kuma babu wani alaman cewa matafi ne, domin babu jaka a hannunsa, kuma kafafuwansa ba su yi kurawa balle a ce daga wani waje mai nisa yake, kuma mu ne ba mu san shi ba balle a ce daga gidansa ya fito ya zo nan. To abin ya ba su mamaki, to ashe mala'ika Jibrilu ne ya zo a siffar ɗan Adam. Wani sahabi da ake ce masa Dihyatul Kalbi, wani kyakkyawan mutum ne a cikin garin Madina, to mala'ika Jibrilu yakan zo a wannan siffa tasa. Don haka a lokacin da shi ne farkon zuwansa ba a ma san waye ba. To da ya zo, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala faqidayhi, sai ya jingina gwiwoyinsa a jikin gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko ba tare da ya tambaya waye Annabi Muhammadun ba. Shine ma wani karin mamakin, gashi ba ko amma kuma bai ma tambaya waye ba har ya gano cewa shine. Sannan kuma wada'a kaffayhi ala faqidayhi, ya dora tabukan hannayensa akan cinyoyinsa, nasa cinyoyi ba fa na manzon Allah ba, anasa ya dora. Wannan ke nuna mana ladabin daukan ilimi, kar mutum ya zo gaban malami ya miƙe kafansa, wannan suna ce baya da kishin ladabi, ba wai haramun bane fa ko mutum ya yi zunubi, amma dai a ladabi na daukan ilimi ba za ka zo ka miƙe kafafuwa ba ka wani misashari haka, a ana so ka tara jiki ta yadda za a nuna cewa zai zama wato yanayin zamanka akwai alamar nutsuwa da kuma wato tara hankali akan abin da kake dauka na karatu. Don haka da ya zo sai ya gabatar da wasu tambayoyi masu tsada guda uku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Tambaya na farko kamar yadda ku sani shine, ya tambaye shi ma huwal islam, annabi ya masa bayani, yazo ma huwal iman, annabi ya kare masa bayani, yazo na karshe shine ma huwal ihsan, annabi ya masa bayani. Na mutane ci tambaye guda ku hudu ne, sannan ya masa tambaya akan abin da ya shafi alkiyama, nan kuma annabi bai bashi amsa ba, yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, ai wanda ake tambayan bai fi wanda yayi tambayan sanin ba, ma'ana da wanda yayi tambayan da wanda aka tambaya daidai suke wajen rashin sanin yausa za a tashi alkiyama. Kai ka tambaya dan baka sani ba, to shi ma daga tambayan bai sani ba, daidai muke da kai kenan. To da haka dai mu muhalli shahada a cikin hadisin tambayan da ya masa na biyu, ma huwal iman ko akhbirni alil iman, ka bar labari game da imani. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa al imanu an tu'mina billahi, dai kenan, wa malaikatihi biyu, wa kutubihi uku, wa rusulihi hudu, wal yawmil akhir biyar, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi, kai imani da kaddara alkhairin sa ko sharrin sa, mai zakin sa ko mai dacin sa. To waɗannan rukunai guda shida na imani, to su ne ake nufi a cikin wannan karatun namu tashihu imanihi, ma'ana mutum ya yarda Allah shine mahaliccin sa, ya samu Allah ya rasa Allah, duk abin da ya same shi na alkhairi ko na sharri ya yarda cewa Allah ne mai yi, ko da wani zai zama sanadi da Allah bai yarda ba, to wani ba zai zama sanadi ba sai da yardan Allah. Don haka duk abin da ya same ka, ka dauka cewa kai tsaye Allah ne ya maka, ba laifi bane ba ya zama ta hannun wani yayi, amma dai Allah ne ya yarda abin ya same ka. Don haka wannan shine abu na farko. Wa mala'ikati, ka yarda cewa Allah yana da mala'iku wadda halitta ne da Allah ya yi su daga haske, wadda ba sa ci ba sa sha ba sa aure, iyakan abin da yake rike su cigaba da rayuwa shine tasbihi wa Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka, wannan shine abin da yake rike mala'iku, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, kullun suna tasbihi dare da rana, ba sa sarewa ba sa gajiya. kai da cewa akwai waɗannan mala'ikun suna duniyan da mu ba mu iya ganin su, Allah ya koye mana su. Yau da za ga mala'ika to babu kwana a duniya. Haka Allah ya ce yawma yarawnal mala'ikata la bushra yawma idhin lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura. Inda za ga mala'ika a siffan yanda Allah ya yi shi to ranan babu kwana, an dai ba wai kai annabi bane ba, annabawa ne kawai. Allah ya yarda musu su ga mala'iku a tsarin yadda suke halittar su, su kuma saboda suna da kabiliya, ma'ana sun cancanta Allah a koni sinadarin halitta da ya musu wanda da su iya daukan girman abin da za su gani din. Amma iri na irin ka kunun bayan loda, in muka ga mala'ika ranan ba za mu kwana a duniya ba. Haka Allah ya ce, don haka dole mu yadda akwai waɗannan halittu na mala'ikun Allah wanda su ne Allah ta'ala yake dora musu ayyuka daban-daban, ba wai dan ba zai iya ba, amma dan su zama masu masa hidima, dan su ma shine tsarin bautan su wanda da zo su rika daukar rahotannin sallar da kuka yi, ayyukan da kake aikatawa na dama da na hagunka, mai daukar rai, masu kora hadiri daga jimare, ga sunan dai mala'iku daban-daban da Allah ya dora ma kowa irin aikin da yake. To ka yadda akwai su wanda aka faɗi sunan su kai mai da su, wanda ma ba a faɗi sunan su ba tunda su ne ma mafi yawa, domin Allah ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, babu wanda ya san yawan mala'ikun Allah sai shi kadai, suna da mugun yawa. Ka yadda akwai su, to wannan shine abu na biyu da ake so mutun ya kuduri a ransa, yadda tabbas haka abun yake. Wa kutubihi, ka yadda Allah yana da littafai da ya saukar. Mafi girma dai shine wannan alqur'ani da yake hannayenmu. Akwai kuma wanda ban ma san su ba, amma Allah ya bayanin sunayensu, irin su At-Taura, irin su Injila, irin su Zabura. Dole ka yadda cewa littafi ne daga wajen Allah subhanahu wataala, da ma wanda Allah din bai ambata ba, ka sa a ranka cewa gaske ne akwai su. Sannan kuma abu na gaba, wa rusulihi, annabawan Allah, ka yadda cewa Allah na da jakadu da yake turawa zuwa ga bayinsa domin su tuna wa mutane alƙawarin da suka ɗauka tun a alamu zarra. Domin dukkanmu nan lokacin muna tsatson annabi Adam a matsayin ƙwayan zarra, Allah ta'ala ya yi magana da mu irin yadda ya dace da shi, ya tambaye mu alastu bi rabbikum, shin ya ku halitta na ba ni ne mahaliccinku, ubangijinku na gaskiya ba? Qalu bala, duka a lokacin da musulmi da kafiranmu kowa sai da ya ce eh, mun yadda kai ne Allahnmu abin bauta na gaskiya. Shi yasa annabi ya ce kullu mauludin yuradu al fitra, duk wanda aka haife shi ana haifansa ne akan tsarin yadda da Allah cewa shine abin bautansa. A ƙarshe ne ake samun iyayensa su canza masa addini, su mai da shi ba kiristiya ko ba nasare ko ba majuse mai bautar rana ko bautan wuta. Don haka kenan Allah ya riga mana yayi alƙawari da mu, annabawan nan akan turo su domin su jaddada wannan alƙawari, su tuna mana saboda dan Adam mai yawan mantuwa ne. Don haka mu yadda akwai waɗannan annabawa da manzanni da wanda Allah ya gaya mana sunansu, minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk, da wanda Allah ya faɗa sunansu da wanda Allah bai faɗa ba, duka mu yadda akwai su, mu yi imani da cewa lalle annabawan Allah ne, kuma suna da wani daraja da fifiko a cikin mutane fiye da na kowa. Sannan kuma wa menene wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir, sai kuma imani da ranar lahira, mu yadda cewa wannan rayuwar ba ita ce ƙarshe ba, ita ce farko tabbas, amma kuma akwai wata bayanta, shine bayan mun mutu Allah ta'ala zai kuma farfado da mu ya tara mu a gabansa domin yi mana hisabi akan abubuwan da muka kasance muka aikata a wannan duniyan, domin nan shine gidan jarabawan, can kuma gidan girban sakamako, nan gidan shuka, can kuma gidan da zaka girbi shukan da kai a nan din. Don haka mu yadda akwai ranar lahira, alamun cewa mutum ya yadda akwai lahira shine yayi duk abin da ya kamata domin wato yi wa kansa gata a wancan rana din da za ta zo. Amma galibi in ka kula da irin ayyukan da mutane suke aikatawa, ban ce duka ba, amma mafi yawa sai ga kaman mutane ba su yadda ma akwai lahira bane ba. Kaga mutum da yake zalunci kai tsaye a ce masa Allah ya sama, ya ce to Allah ya isan mana, dan shi yana ga ba komai bane ba, kaman iya wannan rayuwar aka yi ta an gama. To dan haka wannan akwai wato gibi a imanin mutum koda yana cewa shi musulmi ne. Dan haka mu yadda akwai lahira, alaman mun yadda din shine mu yi aiki tukuru domin mu samu rahaman Allah a wannan rana din. Allah ka samu wani lafiya. Na ƙarshe, wato min bil qadari khairihi wa sharrihi, imani da qadara alkhairin sa ko sharrin sa. Don haka kai da duk abin da ya same ka na alkhairi ko na sharri daga wajen Allah ne subhanahu wataala. Don haka wannan shine gyara imani din. Mutum ya kada imanin sa. Abin da ake faɗa shine kun ga nan bai ce yayi imani, bai ce ya gyara imanin sa. Gyara ne. Domin ai komai yana buƙatar gyara. Yanzu misali wannan masallacin da a ce maka ba a kula da shi, tun ranar da aka bude ba ta ba sharewa ba har zuwa yau, da Allah zai yi mu shiga mu zauna. To kun ga dai ginin na nan da kyansa da komai, amma idan ya zama ba a kula da shi ƙarshe lalacewa zai yi. To haka shi ma imanin, idan ya kasance ba a tsaftace shi, ba a daɗa sabunta shi, ba a wasa shi, to ƙarshe zai duskure ya lalace, ya zama kusan ma babu shi, in akwai ma ba mai tasiri ba, ai kamar wuka ce ko takobi. yayyada ya zama ana taiwa amfani da ita karshe da ta duskure ya zama ba za ta iya yanka abun yanda ake so a yanka ba amma idan aka je aka waso ta ba ai ga yawaje na wuce yanzu kana sa abu da ya datsa maka haka nan shuka sadda ya kasance ta rasa ban ruwa ko fulawoyin gida suka rasa ban ruwa me zai faru da su yanko ne su lalace amma sadda ya zama ana musu ban ruwa akai akai daga suna da ban sha'awa in koraye ne daga suna da shiga kore din sosai sun zama abun sha'awa in ma jajaye ne sai ga sun yi kyau dai hakan nan saboda suna samun abincin da ya kamata su samu na wannan ruwan shine yake raya su to kai a matsayinka na dan adam kuma abin da zai raya imanin ka shine sauraron Allah ya ce annabi ya ce shine abincin ruhi wannan abuwa da muke na sallah da abubuwa da muke na karatun Qur'ani da zikirori sune suke raya zukata na bayin Allah subhanahu wataala saboda haka lallai dole mutun ya gyara imanin sa ba wai dan bawo ba amma ya dada kadewa ya kada koran da yake kai ya kaifafa shi ya dada gyara shi ya dada alkinta shi kullun ya rika sabunta shi ya zama kullun gaba yake a imani ba wai ya tsaya inda yake ko ma a yarsin sa ya zama yana ci baya ba to shine wajibi dukkanmu mu kasance muna gyara imaninmu muna sabunta shi muna dada ƙara masa caji ya zama kada mu bar batir din imanin mu yelo kullun a rika masa caji yadda wayan nan ba a so yelo a rasa kankarshe da daukewa za ta yi to haka shi ma zuciya sadda ba a caza shi da wato lantarkin imani to mutuwa yake sai ya zama zuciyan yana nan fanko sai ya zama bashi da wani alheri ko albarka a cikin sa don haka dole mu gyara imaninmu mu jaddada imani bayan mutun ya gyara imaninsa thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu ainihi sannan mutun ya san abunda zai gyara masa farillansa na ainihi to anan wurin idan aka ce fardu ain kada mu dauka irin ainihi da muke fada a Hausa wanda ni kusan ma bazan ce ga ma'anan ainihin da muke fada din nan ba to amma dai a larabci idan aka ce ainu shine abunda yake na dole idan aka ce fardu ain wato abun da yake na tilas wanda babu makawa sai ka aikata wannan abu to shine farilla na ainihi ma'ana farilla na dole kenan akwai fardu kifaya kishiyarsa kenan shi ma farilla ne amma kuma wasu suna iya dauke ma wasu misali sanin ilimin rabban gado tunda Allah ya tsara wannan ilimin rabban gadon shi ya raba abunsa da kansa cewa wane in wane ya rasu nasa a bashi a dukiyansa a bashi kaso kaza daga cikin dukiyan da ya bari su wani a basu kaza wani a bashi kaza Allah da kansa ya tsara bai bar annabi yayi ba ballanta na mu don haka kenan tunda Allah ya san dole za a samu tuwa a cikin mu kuma duk talaucin mutum dole da za a samu dan wani abun da ya bari ba za a rasa ba sai dai a ce ko basu suka sun cinye ko dai wani makamancin wannan to don haka sai zama wajibi ne akan anguwa ko kan mutanen gari dole a samu wasu ko wani wanda yake da ilimin sanin rabban gado ta yadda idan mutuwa ta faru wanda take wajabta dole za a gaji wanda ya rasu din a samu wanda su raba abinda Allah ya ce a raba a bawa magadansa in aka rasa duk gari ya zama ba wanda ya iya raba gado to duk mutanen sun yi laifi amma idan aka samu wasu sun sani ɗaya ne biyu ne uku ne hudu biyar to shikenan sauran ba su yi laifi ba saboda daman ba wani abu ne wanda ake so kowa sai ya iya ba ba abu ne wanda yake na dole kowa sai ya iya ba amma idan aka ce fardu ain wato farilla na dole wanda yana kan kowa ɗaiɗaikun individually kowa ana so sai yayi amma shi wancan kun ga idan wasu suka tare shikenan sun hutatar da sauran wannan kuma ba wanda zai tare maka dole ne sai ka yi shi me misali akan fardu ain shine mafi girma sallah sallah wani ba yi ma wani sai sa hata a tsarin sakatul jariya da mutun zai yi wa mahaifinsa ko ma mahaifiyansa ko dai ma wani nasa ba sallah a ciki sallah na wanda yayi shi ba daga ce nayi wannan sallar sawa'un farilla ko nafila kace Allah ba ladan ma iyaye na ba ba a yin haka sadaka ne zaka yi dauka ka bayar da sunan Allah kai ladan zuwa gare su don haka da karatun Qur'ani da sallah ba a kyautar ladan sa karatun Qur'ani na wanda yayi shi ne ba zai ka karanta Qur'ani kace nayi maka sauka guda kaza ba ka biya kamar yadda aka na samu labari wa ko su gardawa wanda su sun maida abun kamar sana'a da ga su da manyan jifa-jifai motoci masu kyau kai sauka gidanka kana wani babban director wani ma'aikata a federal government ko kana wani babban minister ko me kai su je maka ka zama wasu masu neman kwangila ne sun yi shiri sosai aka zo aka zauna da kai a ce to ranka inda mun ga yanayin yadda abubuwa su ce ta da ci gaba kana samun abun da ya shafi karuwa kullun to fa akwai wanda suke maka hasada akwai yan wanda ba su yan wato yan bita da kulli wanda su ba san gadinka da alheri don haka mu mun ga cewa kai mutumin arziki ne ba za mu bari ka wulakanta ba dole mu shiga cikin lamarin ka mu taimaka maka. Don haka a yanzu muna da sauka guda 200, muna so za mu baka guda 50 daga ciki. Don haka sai ga ana ta ciniki nawa za a sayar da sauransu, kuma har yadda ya ga cewa ai sun zo su taimake shi ne, ya ce an sayar masa da sauka 50. To irin wannan kun ga dawa abu ne wanda yake na damfara, ko da daga sai sun yi saukan har 200 ba a sayarwa, balantana kuma ya kasance ƙarya inda tafi muni kenan. Saboda haka shi fardu ain shine abin da dole kowa shi da kansa zai yi wani baye ma wani. Ina ba ta an fahimta kamar sallah da na faɗa, kamar abin da ya shafi wato azumi, wanda azumi ma wani lokaci wani zai iya ma wani. Misali wanda ya rasu akwai bashin azumi a kansa, ana iya biya masa, amma ba a biyan bashin sallah. Yawwa, to da haka idan aka ce farilla na aini shine farilla na dole akan kowa, wanda ake magana da shi dole ne ba zai yi wani ya masa ya ce ai ya masa ba. Yanzu ba zai yi yadda nake ƙaunanka, yadda muke mutunci ko abokantaka, in ce to ka hakura yau sallar isha'in nan na maka kawai, ka huta abunka, ni na ga yau baka jin daɗi ko baka jin sha'awar yin sallar, ka bari zan haɗa amanani da kai. Ko kuma an goye da sabon amaryansa ana lallabi a ce to yau ki huta kawai, ko ita ce kai abuwa ka huta, abu zai yi ba, kowa ya yi nasa, dole ne akan kowa sai ya yi wannan ibada. To da haka shine malaka yake cewa abin da ya zama wajibi baligi ya sani bayan ya gyara imaninsa, sannan ya san abin da zai gyara farillansa na ainihi, ma'ana ya san zai yi sallah, ya san lokutan sallah, ya san yadda zai kyautata tsarki, ya san yadda ake ruku'u, me ake faɗa, in an shi da me ake faɗa, in an samu rafkanuwa ya zai a gyara, duk wannan shine abin da zai gyara farillansa na dole din. Idan azumi ne, wato wajibi ya zama mutum ya san yaushe ake ɗaukan azumin, yaushe ake ajewa, sannan me yake ɓata azumin, me kuma an yi ba zai ɓata ba. Abubuwa irin wannan wajibi ne, in da ka yi shi na ibada dole ka sanya hukuncin abun yake, shine abun da zai gyara maka farillanka na ainihi. Kar ka je kai wani abu kana zaton cewa ba laifi bane a wannan ibadan, alhali laifi ne ya bata maka ibada. Ko kuma ka takura kanka wajen kin yin abun, alhali ba matsala bace, kai kuma ka takura kanka ka jefa kanka a cikin damuwa, shi kuma Allah bai dora maka ba. Kaga duk wannan yana cikin abun da ya zama dole baligi ya san addininsa, ma'ana dan ya gyara farillansa na ainihi, ya san yadda zai bautawa Allah da hujja, ba wai dan ya ga ana yi ba. To ya jama'a, mun koro karatu kuma ga lokaci yana mana sigina, don haka sai mu dakata a nan mu ci abin da muka faɗa, ya zama daidai. Allah ya tara mu cikin ladan kuskuren mu, Allah ya yafe mana. Idan Allah ya kai mu satin gaba za mu tashi su'al na biyu kenan, sai kuma mu ci gaba da karatun Allah yadda. Allah ya wafakar da mu ya sa mu dace. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma amin.
Amin ya rabbal alamin.